أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا الله ما أفكر تركية كما كان كشف الآيان سوى للقضان تلمشي نحن نرزقهم أيون يبجي أذر داسو وإياكم حقكما كوما مبجي أذر داسو إن قتلهم حقيقة كشف الآيان كان خطأ ليس كبيرة من جرمة الله ماذا تكتب في يانا تكتب بياني أكد جيد وضعون حقوتي دمرت بوزنسو بيان حق إنسا سيحك إياه سيحك إنسوا ينزقما سيحك إنسوا حق إياه أمفارا كتما ينزو أمزو نتا الله ماذا تكتب في إن الله قد أعطى كل ذي حق حقا duk wanda yake da haƙƙi Allah ya bashi haƙƙinsa shi yasa Allah yake duk haƙƙin da Allah ya bayar ka isar da shi to haƙƙin da kake da shi ko iyayenka suke da shi a kanka haƙƙi ne daga ƙasa zuwa sama yanzu kuma ana magana akan haƙƙi ne daga sama zuwa ƙasa shi ne ƴaƴa Ibn Kathir Allah ya masa rahama al-Imam al-Qurtubi الإمام السعيدي عبد الرحمن بن ناصر سكت ولا آية كان نقول يدل الله يسي توسيم تاتا سما دجاج إياه يسي سكت توسيم كما يدل الله يسي باير تحكي كابون وان تحكي في حنونسا يا أنكرا هر الله يا قام أنكرا تحكي كذا كما يسي أباكا كلورا كيد إياه ينكا إياه ينكا سنة سون كبال تحكي سنة إياه ينكا kana so amma Allah kuma Allah yana so ka ji da iyayen ka kuma kowa yana cikin da iyayen ka amma saboda tsananin tausayin ilimi na Allah Allah ya fi tausayin iyayen ka saboda yadda kake kike tausayi shi da tun kafin ka gano dana da iyayen ka Allah ce wa wasaina insana bi walidayhi mun ji wa dan adam wasi shi akan iyayen sa yanzu inda ba dan tausayin Allah ba ga iyayen ka ta yi zai har shi da kansa da iyayen naka ne ba amma yace kai ka kula da su kuma daga wasiya akan ba ma za ka samu rahama ba har sai ka kula da su sannan saboda tausayi na Allah sai Allah ya ce ka rika shimfiɗa musu kuffucin jin kai da tausayi waqtul lahum janaha dhulli min ar-rahma saboda yana baka tsananin tausayi da Allah ke da shi akan iyaye saboda ƴaƴan da iyaye suka haifa nan kuma sai Allah ke nuna maka tsananin tausayi da Allah ke da shi akan ƴaƴa saboda iyayen da suka haife su shi yasa yace kar ku kashe ƴaƴanku ai ƴaƴan naku ne auladaku yace ku da ba ku ƴaƴa Allah kan lam yalid wa lam yulad an da ku matta kada ma ku dun walad wa ma kana ma'ahu min ilah matta kada sahibatan wala walada saboda ka Allah bai da ɗa baya bukata amma yake jin tausayin naka dan saboda yanda kai zaka ji tausayin sa الله هو أرحم بالأولاد من آباء الأولاد الله يأتي توسعين آية سمع بيانا أبنين آية وسكي جد توسعين شتا كيف كشي آية بعد ذلك كده الله يفتح تفتح سورة الأنعام يقوم فتح أشكي سورة شو شرط شوا إذا أجلان القيامة الله زيزا أتنبي آية دقية يوسف سكا كشي سبا كانت دليل يبا وإذا الموجودة سئنة wannan duk saboda Allah ya zuwa yana cin tausayin kananan yara kuma tun da yake gaya wa iyaye su kafin iyaye su haifi ƴaƴan sa shi Allah ya fi tausayi ƴaƴan zama da su kada ka fara jin tausayin sa ba sai da ka gani shi ba ka fara jin tausayin sa ba sai da ka san shi shi kuma Allah yana jin tausayin sa tun kafin ka san shi tun kafin ma ya zama shi to shine wala taqtulu auladakum khashyata ma'anar makafata illa shine al-istiqaa ko al-faqa talawshi kenan ai wala taqtulu auladakum makhafata al-faqr kar ku kashe ƴaƴan ku don kuna jin tsoro kar ku fada cikin talauci idan kun tara ƴaƴa ko idan kun haifi wannan zai sa dan abin da kake tarawa sai ka fasa wannan kasusu sannan zai sa kudin albashin ka dama ma ne ke kake yi idan wani yaro ya zo kuma zai cinye sauran ko kar ka kashe ƴaƴan ka saboda tunanin cewa ƴaƴa suna sa a yi talauci shi da ma'anar wala taqtulu auladakum khashyata illah nahnu narzuquhum wa iyyakum mun ke azanta su kuma muke azanta su amma suratul an'am wala taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzuquhum wa iyyakum nan ma ibnu kabir yace ai Allah madaukakin sarki yana nuna maka kar ka kashe ɗayanka saboda tsoron talaucin ɗayan kar ka kashe ɗayanka saboda tsoron talaucin ka kai kanka kar ka kashe so kar ka kashe ɗayanka saboda tsoron talaucin ɗayanka su zo su kaka ba maka talauci ko su zo da kafar hagu ko su zo ba sa su zo da farar kafa sai su kawo maka talauci a gidan shi da wannan ayar wala taqtulu auladakum khashyata illah saboda kana tsoron kar su zo da shi domin ba su riga sun zo ba talauci ne da kake tsoro bai ba faru ba to tunda su kake jin tsoron kar su kawo talauci sai Allah ce da arzikin su zo ba nan da zuƙuru sai fara faɗan sunan su kafin ya faɗi naka wa iyyakum arzikin su mu za mu ba su kuma za mu ba ku sai ya zama ashe yaro tun da an fara da ruhu duk yaron da ya zo da arzikin sai ya zo sai dai ya kara maka arziki ba zai rage maka sannan a can suratul an'am kuma sai yake wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyakum kar ku kashe ɗayanku saboda talauci da kuke ciki ku da ke kashe yadda da kuke ku fara a ciki nan tsoro kuke ji can kuma min kula ciki sai ce nahnu narzuqukum saboda ku ne a cikin talaucin to da jiya zuwan yaran nahnu narzuqukum wa iyyakum ku bari su zama mu kara muku arziki an fahimta su ma za su samu arziki sanadiyar an fahimta ko wala taqtulu auladakum khashyata illah nahnu narzuquhum wa iyyakum yala ce inna qatlahu haqiqa kitan yara kana shibban ay kana isman wa dhanban yala ce kabira bi mana azima jaima haqiqa kashi yara babban laifi ne Allah ce shibban wannan kira'a ce ta jumbu akwai kira'ar khata'an akwai kira'ar khata'an duk ma nan da yake idan kaji an ce al-khita'u shine al-ithmu al-wizru al-dhanbu laifi ke amma kada an ta fata an ce al-khata'u to kuskure kenan laifi ne amma ba da gangan aka yi ba al-khita'u kuma laifi ne amma da gangan aka yi an fahimta ko shi yasa a wajen fi'ilinta sai yake zama mazi idan ya zama na kuskure ne akfa'a yukhdi'u khata'an amma wannan kuma khati'a an gane ko yasba'u khati'atan ko kuma khita'an ce ta ce min ma khati'a ta yi kuri ku ba kuri ke yi nara to da kaji khati'a to dai a shibanta an fahimta ko inna fir'auna wa hamana wa jundahu ma kanu khati'ina kaga ismul fa'il shine khati' amma wanda yake kuskure sai a ce mukhti ba a ce khati' ba shi wanda yake kuskure shine rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana bi shay'in aw khati'na ba na gangance kike wa laysa alaykum jinahun fima akhtatu bihi da ce khati'tum ba an gane akhtatu to yau kuskure ce shi da mutum yayi laifi amma ba da gangan ba amma khati'a shine wanda yayi laifi kuma da gangan ya nan to shi da Allah yace kar ku kashe ɗayanku da kar ku kashe ɗayanku don tsoron talauci haqiqa kitan su laifi ne mai girma inna qatlahum kana shita'an kabira wadanda duk aka kashe su a matsayin yara kanana saboda tsoron talauci a zamanin jahiliya Allah madaukakin sarki ce a ranar kiyama za a tambaye su a ce musu wanda ya sai kuka yi aka kashe su sai a ce ku ji su kawo iyaye su tambaye su mene ne kuka yi aka kashe su to a lokacin jahiliya ke nan ba babu annabci ana cikin zamanin wa in kuntum min qablihi la min al-ghafilina ana cikin zamanin ma unzira aba'uhum fahum ghafiluna to yanzu kuma da bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ilimin alqur'ani da sunna to shi mutum zai kashe yaro saboda tsoron talauci to shi mutum zai hana kansa haihuwa saboda tsoron talauci mene ne da mu gani ba na arziki da Allah ya mana duk da yawan da ake da shi da zamanin da ba a kai haka yawa ba da zamanin da yanzu aka kai yawa wanda ne mai arziki yanzu ne ake da arziki ya ce sai yawa shi sa arzikin baya zuwa wurinka amma arzikin da yanzu ake da shi a ƙasa da ko alamar irin haka babu Allah yana sauko da yawan arziki da gurgurdan yawan mutanen da ya halitta shi ya san yawan waye da haka yana sake arziki da gurgurdan yawan mutane da ba za a sake arziki da yawa ba saboda mutane ba su da yawa shi kuma wala tunzilu bi qadarin ma ya sha kana saukarwa ne gargudo kadan kadan to tunda yanzu an yawa sai saukar da yawa amma saboda rashin albarka ana koyon talaucin sai aka kashe yaro kai da kake da ran ma da ka kashe yaro kai kuma sai wani yana sama yana gare dan uwarsa shi kuma sai cinye kudin sai hana ta kai bakin ciki mai wani kai ma an maka bakin ciki sai ta ake zama a cikin talauci kuma talauci yake karuwa ana ta tsoron haihuwa saboda talauci kuma talauci bai kare sai ka samu kasashe waɗanda su ba komai bane a wajen yawa amma kuma suna fama da tsananin talauci akwai kasashe daga cikin kasashe na arna ko cikin kasashe na turawa waɗanda ba komai bane suke wajen yawa amma ba ta iya rayuwa sai da abin da aka ba su na tallafi amma kasashe kuma waɗanda suke da yawa su kuma sai gashi su suka fi kowa arziki kasar da fi kowa yawan arziki a duniya a yanzu ita ce kasar China kuma ita fi kowa yawa a duniya mutum biliyan sai da rabin biliyan daga ita kuma kasar da fi kowa gudu a ci gaban tattalin arziki da ake tsammani a nan gaba za ta zama super power economic super power ita ce India ita ma mutum biliyan ɗaya da kusan rabi yawan ka yawan arzikinka wa kuru in kuntum qalilan fa kasaraku ai idan ba kwa da yawa to ba arziki ko wani dan adam a duniya yana zuwa da arzikin sa daga ita yawa a duniya sai kasar America America talaka kasa ce ta fi kowa ita kuma karfin jiya ta talaka arziki a duniya duniya tana da mutum kusan biliyan 400 miliyan 350 sama duk kasar da yawan arzikinta kuma yawan al'ummarta kuma yawan arzikinta sai kasar Indonesia duk wadanda ba wata kasa da take talata to ragowar kuma mu Najeriya mutum miliyan 250 duk Afirka ba wanda ya fi mu yawa amma akwai arziki ko babu giant of Africa wani zai ce ina kudin zai ce ka tambaye su tarhum ayyuhu bi dhalika dhaif akwai kudi ina yake yana na hannun su amma wallahi akwai ko kuna musu ko kuna shakka yawwa kuma ma akwai saboda haka Allah duk yawan da yake halitta ku sai turo da arziki waɗansu sun cinye basu bayar da wannan wani abu ne daban amma akwai shi shi kuma Allah iya na da shi ne ya saukar sai ce ku raba ku ba wancan ku ba wancan ku ba wancan kuma ya iya samu ba ka bazai ne ka saba shi amma Allah kan ya gama nan ka an bayyana sako shi ne nahnu narzuquhum wa iyyakum mu muke azanta ɗaɗan ku mu muke azanta ku inna taklakum kana shifa'an kabira
ولا
تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ألا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وما تركوا تنشدنا حقيقة شيدنا يا كتب شيء الفاحشة وما يا كتب شيء وتنزلون الحية شيء وساء سبيلا. ألا ولا تقربوا ai wasta'idu an iktilab az-zina ko wajtanibu dawa'i az-zina ku guji ku yi nesa da duk abinda zai iya kusantar da ku zuwa az-zina abinda ake nufi da zina shi da mujama'atul mar'ati biduni nikahin wala milki yaminin wala shubha shi ne tarawa da mace ba tare da aure ba ba tare da mallaka ba irin ta bauta sannan kuma ba tare da shubha ba wannan shi ake ce zina kuma ɗaya daga cikin manyan manyan laifuka da ake ce kaba'irul dhunub Allah ya kirga shi a matsayin manyan manyan laifuka kamar yadda yake cikin suratul furqan walladhina la yad'una ma'a Allahi ilaha akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan ya gamu da babban laifi yudha'af lahu al'adabu yawmal qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan saliha saboda haka zina tana daga cikin mafi girman laifuka waccan kisan yaro da aka faɗa yana cikin manyan manyan laifuka to ga kuma zina a jere suke shi yasa ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim hadisi daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kare daga gare shi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ayyu dhanbi a'zam wa lillahi fi jirmani sai Allah sallallahu alaihi wasallam yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa fa sai yawa Allah kishiya a cikin bauta alhali Allah ne ya halice ka kamar yadda ya halice ka ka kama wanda ba bai halice ka ba kuma ka rika yi masa wani abu wanda Allah ne kadai ya cancanta a yi masa ka sa shi ya dauki kishiya ko sa'a kenan ga Allah yace kuma ayyu bayan shirka ba sai ce da shi an taqtula waladaka khashyata an yaf'a ma ka kashe danka don tsoron kar ya ci abincin gidanka shi ne wannan ayar da muka karanta a baya yace sun ma ayyu sai ne yace an tuzani halida tajari kai gida da matar gabacinka zina haramun kuma kabira ce daga cikin kaba'ir zuru da kuma wata mata ce amma zina da matar aure laifinta da girmansa ya fi girmansa da zina da matar da ba ta aure ba sannan zina da matar auren laifi ne a kowace farashi amma zina da matar aure matar makocinka ko abokinka ko makusancinka shi kuma ya fi laifi saboda duk wancan shi ne maganar an tuzaniya halida ka jari to Allah madaukakin sarki a nan ayar sai ce wala taqrabu kar ku zo kusa da kar ku kusanci saboda idan Allah madaukakin sarki yana hana wani abu sai zama abu ne wanda sha'awar mutum za ta iya jansa ba sai an tsokaro shi ba to sai Allah ya ce ko kusa da shi kar ku zo kuma abubuwan da dan adam yake kwadayi a duniya kuma yake halaka a kansu shine sha'awa ta zuciyarsa da kuma sha'awa ta dukiya sha'awa ta zuciya shine sha'awa wanda za ta iya da aidina sha'awa ta dukiya ita ce wanda za ta sa a ci haram to irin waɗannan Allah ya yi karce wala taqrabu da kafu kusa da duk abin da ke da alaka da sha'awa kaga dina wala taqrabu dina kaga kusantar mace lokacin da take haila wala taqrabu kullu hatta ya kuburna haka kuma magana akan kudi ai haka kuma magana alfasha gaba daya masu luwadi da masu matsugo da duk sauran su wala taqrabu fawahisha ma zahara minha wa ma batan amma haka kuma maganar kudi wala taqrabu malal yatimi kamar yadda zamu ji a nan gaba an fahimta saboda Allah ya sani harkar kudi zukatan mutane tana ta'allakuwa da su to sai Allah ya ce ko kuta da shi karkace saboda an san tunda akwai sha'awar zuciya a kai kana zuwa zaka taba sai a ce to baka kusa amma abubuwan da zuciyarka ba ta sha'awar su dalili ne zai iya sa kai to ba sai an ce wala taqrabu ba ce da awajin cikin kai ba sai an ce wala taqrabu qatlan nafsi ba sai ce wala taqtulu nafsa kar ku kiza saboda dama har kai in kana da zaka kira sha'awar kiza ba kula bai ta duk abubuwan da suke na haram waɗanda ba irin wannan ba Allah ya dauke sarki cewa zai yi kar ku yi kaza kar ku yi shirka kar ku yi sihiri kar ku shajiya kar ku ba sai ya ce kar ku je kusa ba saboda in aka barka a waɗancan in ka je kusa to baka da tabbata akan zuciya ta wannan kana iya zuwa kusa ko baka komi ba kana iya zuwa ka samu ana ta kidan kai ana ta kashe mutane kana ta ƙara kiyaye ba yawan kidan da aka yi amma in ka je inda ake alfasha zuciya ka za ta ji da motsa to shi ta Allah ce wala taqrabu kar ka je kusa an bayyana ko wala taqrabu zina innakum kana fahishatan alfahisha shine ma qabiha fi'luhu ba abinda ake da yayi muni ya kazanta shi da ake ce alfahisha ba albalighu fil qubh to sai Allah ya kira shi da fahisha saboda abun dama ne illolin da suke cikin ta ba da wanda suka shafi addini na cewa zai sa mutum ya fada a cikin yanka asaman yuda ablahu al'adabu yawmal qiyamah to ga kuma matsalolin ta na duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi da ya tabbata a cikin sunan matukar mutane suka rika alfasha da yawa a cikin su to Allah zai sa cututtuka kuma waɗanda ba su san su ba su da iyayen su a baya su zo su yaɗu a tsakanin su mun faɗa ko mun faɗa ba mun faɗa sannan da kuma illoli na khalqul ansa jinkita dangantaka mace duk da ta yi zina tana mata aure za ka ɗauko ɗan da ba na gidan ba ta kawo gidan dan ya zai sharuwa gidan ya ci abincin gidan ya ci gadon gidan kuma shi ba dan gidan bane sai an zai kiyama kafin Allah ya fara amma a duniya ta gaga ya cinye kuma in yaji shi ma bai san wane ne babansa da kaje ta dauko dan ka yaje ana yi a duniya bai san ashe babansa ba shine an cuce shi bai san da ruwan sa ba ko ya bar shi sun yi bada bai san shi ne ubansa ba duk yana daga cikin illolin da kuma yana daga cikin illolin da kuma shine wato dasa wa mutane arrazala shine wato kasanci na rayuwa da mutum ba zai ci yana da daraja irin ta al'adar saka ba dabbobi su suke da wannan tabi'a ta cewa kowa ma namiji na iya binta kowa ta mace amma tsari na bil'adama ba irin wannan ba ne wannan tsari na kasanci tsari na irin na dabbobi kamar yadda ake yin sa a kasashen turai waɗanda suke gani sun ci gaba ba su da bambanci da kalmansu da awakinsu ba su da bambanci da kalmansu da aladunsu amma mu a tsari na musulunci akwai wannan karama din ta dan adam sakamakon tsarkake hanyar samun ansa shi yasa ɗaya daga cikin wato manya-manyan manufofi na addinin musulunci shine tabbatar da darajar dan adam ta ina aka same shi duk wanda aka ce ta jina aka same shi ta yajiran sa ya ɓaci ko ba musulmi ba ne kowa zai fi so a ce an same shi ta hanyar wedlock saboda haka shi yasa Allah ya ce kar a kusanci jina inna kana fahishatan haƙiƙa ya kasance alfasha ne abin ƙi ne abin ƙyama ne abu ne mai muni wa sa'a sabila ay sa'a sabilu sabilu wato hanyar ta yi muni Allah wa duki ya tsaya ne sai Allah ya ce
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولو قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يقتل في القتل إنه كان منصورا
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالذي هي ولا تقتلوا النفس الذي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا الله يقول كما ترك كشيرا لا ألا يحرم تا في زيد حق كتا أكلتا كفلت كشيش ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما بكل أكا كشيش بسنامج ما ترد حق ما فقد جعلنا لوليه سلطانا ko shi kan tabbas mun sanya wa mai gadonsa ko macicincinsa ko makusancinsa mun sanya mata wani ƙarfi mun ba shi wata dama ta yadda zai ɗauki fansa to ya fi ɗaukar fansan fala yusri fil qatl kada ya wuce gora da iri a wajen kisa na ɗaukar fansa inna hu kana mansura haƙiƙa shi abin a taimakawa ne abin a tsaya masa ne Allah ya ce kuma karɓi kisan kai bayan Allah ya hana kashe yara ko kuma ce kar a kashe kowa ma ya fara da yara saboda su ne suka fi kowa sauƙin kisa da ba hannunka yake kuma yakan za ka kashe shi ko ba wanda ya sani matar da yake cikin cikinta tana iya zubar da cikin ba wanda ya sani wanda ya mata cikin yana iya haɗa baki da ita su zubar da shi ba wanda ya sani za a iya Allah zai shi ba ka kashe shi ba wanda ya sani to shi yasa Allah ya fara da shi to daga nan kuma sai Allah ya faɗi kisan ko ma waye shi ne wala taqtulun nafsa allati harrama Allah kada ku kashe ran da Allah ya haramta wace ce ran da Allah ya haramta shi ne kowace ran Allah ya haramta ta kar a kashe ta Allah madaukakin sarki ya ce min ajli zalim katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bi ghayri nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a Allah ya ce ya rubuta ga bani isra'ila kuma ya maida shi doka cewa duk wanda ya kashe wani rai nafsan kowace rai ba tare da cewa shi wancan aikin ya kashe wani bane don a ɗauki fansa to kamar wanda ya kashe dukkan mutanen duniya ne kaga da Allah ya maka kana nan ko ma waye shi da a musulunci haramun ne kisa ko waye da jalata a kashe shi ba illa bil haqqi sai da haqqi mene ne haqqi shi ne abin da Allah ne da kansa yace wannan la halanta a kashe shi shi da a garan musulmi garan wanda ba musulmi ba duk wanda ce Allah ne ba ka laifin su na baye na Allah ne doka ba wanda yake taba ki idan Allah ne yake da ka taba saboda kayan ta dukkan mutanen duniya na waye na Allah ne jahalata ka taba kowa sai wanda Allah yake ka taba to wai wanda ya halatta wanda Allah yake ka taba shi ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yana cikin Bukhari da Muslim daga Abdullah ibn Mas'ud Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu malu la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna rasulullah illa bi ihdathala baya halatta a kashe kowane mutum musulmi ne ce la ilaha illa Allah kuma ya yarda ni manzon Allah ne sai idan wanda ya aikata ɗaya daga cikin abubuwa guda uku abu na farko shi ne annasu bin nafs duk wanda ya kashe wani to shi ma za a ɗauki fansa a kashe shi shi wanda ya kashe wani kam faqad ja'alna li waliyyi sulthana an ba da dama wa ɗan uwan wancan shi ma ɗauki fansa ya kashe shi shi ma kaga na farko kenan wannan an samu bil haqq na biyu shi ne as-sayyidu zani mutum da yake zina alhali yana da aure kuma ya zama muhsan ya cika dukkan sharuɗa na ihsan sharuɗa ne guda bakwai to wannan ya halatta shi ma a kashe shi idan ya fada a cikin komar shari'a kuma ya zama an yanke masa hukunci kuma hukuma za ta zartar a kanka to wannan shi ma hukuncin sa ya zama kisan sai wajen na uku shi ne a tarihi lidini al-mufariqu lil jama'a wanda yake dai bar addini abubuwa uku ke to kaga wanda yake bar addini shi ne musulmi a kashi shi sannan wanda shi kuma dama bai shiga addinin musuluncin ba to kuma ya takalli musulunci ko ya hana musulunci zaman lafiya ko yana neman shi kuma ya kawo musulunci tallafi ko da shi za a iya kashe shi saboda addini ya tsira da tsada idan ya tsaya gaban addini ce ba za a yi addini ba to kamar ya tsaya ne gaban ranka ce zai kashe ka to idan har za a iya za ka iya kashe wanda zai kashe ka to kuma ya halatta ka kashe wanda zai kashe addini min babu aula an fahimci wannan to wannan shi ne kada abin da yake iya halatta a kashe mutum shi kamar da ummato an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah وحتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه إلا بحقها فإذا حتى لي كذا أقول يرين بايا حلقة مقول في المتوبة سيد حقه هي ولا تقتل نفسا التي حرم الله إلا بالحق فإذا لك ومن قتل مظلوما دب ودعك كشيشي أبدأ أبدا لنت بعد ذلك حقه مشيد مظلوما أي من قتل بغير حق duk wanda aka kashe shi ba tare da dalili ba na shari'a da zai yi hujjatin shar'iyya to wannan faqad ja'alna li waliyyihi ay faqad ja'alna li waliyyi dalili wanda yana majibincin al'amarin sa wa huwa wato abin nan aqrabu ilayhi min aqabin min asabati mutanen da suke makusantar sa wanda za su iya gadon sa to idan an samu wanda ya kuka da shi daga cikin su kamar mutum ne da baban da zai a kashe baban kaga kan ya fi kusanci kamar uba da ya kashe masa ɗansa kaga wanda ya fi kusanci idan babu su kuma ɗan uwa idan babu su kuma baffa jihaduhum buluwatun ubuwa wa quwwatun ubuwatun dunyina wanda yake kowa ƙarfi wanda zai zama waliyyu dam akan mutum wanda zai yanke hukunci akan ransa shi ne ɗansa idan yana da ɗa daga shi idan babu shi sai babansa mahaifinsa daga shi idan babu shi sai ɗan uwansa wanda aka yi tsare daga shi idan babu shi sai dan uwan mahaifinsa an fahimta to wannan shi ne wato aqaba wadannan kuma su ne awliya qudam to shi ne Allah yake mun ba shi dama ya danganta da abin da yake so imma an yattaqa wa imma an ya'fu shi ne ko ya dauki banda ko kuma ya afwa dan banda shi ne sai shi ba sai an kashe wancan idan ka tashi ko kana dan karami ne sai ka samu wani ne ya kashe babanka to duk wanda ya kashe mutum alhali mutum yana da ɗan karami ko yana da mace tana da ciki to za a daure shi ne za a yanke mata hukunci cewa za a jira tunda ya kashe amma ba za a yanke hukuncin cewa me za a mata ba sai a jira sai wannan ɗan da aka haifa yana shi kuma yana firiji ɗan nan da yake ciki sai an haifa idan aka haife shi sai a jira sai ya girma sai ran da ya cika shekara 15 sai a dawo da shi kotu sai a ɗauki wancan wanda ya kisa duk wancan lokacin yana jiran a waiting trial sai a zo a ajiye shi a musulunci kenan Allah haka ya bada wannan fawa kuma shi wannan yaron ba zai zartar da wani abu ba sai ran da ya balaga ba ka ran da ya cika shekara 15 sai a zo da shi kotu sai a ce wannan shi ya kashe babanka ka taɓa ganin babanka ban gan shi ba sai a hoto sai a ce ga talabin haka wannan shi ya kashe shi ya kashe babanka a ranar kaza da watan kaza dafa masa wukari guba ya sa masa ya harbe shi da bindiga ya buge shi da mota ne ya shaƙe shi ne sai ya kwace masa waya ko ya kwace masa babur sai ya kashe shi don haka ya buga shi wannan sai a duka kashe sai a karanta masa wannan aya sai ce Allah ya ce a baka sulban yau kai ne sarki sai abin da kace ka zaɓi ɗaya daga cikin uku ko ka ce a kashe shi shi ma sai a fille masa wuya ya ji babanka ko kuma ka ce a biya ka kaya da mutuwar a biya ka sai a zo a kasa maka kudin a kasa sai a gaya maka a ce maka yanzu lissafin kudin idan kisan kuskure ne to za a baka nawa kuka ce ma jiya naira miliyan 600 da wani abu sai a ce maka inda kisan kuskure ne amma yanzu kisan na ganganci ne kudin ya biya ka sai a ce kudin kisan babanka idan kaya da kar a kashe shi shine zai biya ka kudi zuzurutu wuri na gugar wuri sai a gaya masa littafin kudin a cakke masa za a ce da shi ko kuma ka ce kaya ce gaba daya duk wanda ka dauka yayi fakar da Allah li walihi sultana mun baka wannan Allah ya baka wannan yanzu da sarkin gari da shugaban kasa da gwamna da alkali ba wanda zai saba kike abin da yaron nan ya saba shine fakar da Allah li walihi wanda za a yanke hukunci alkali ya yanke a madadin su shine wanda fasulbanu waliyu man la waliya lahu shine wanda bai da yaro bai da kuma bai da kowa shi kadai ne ya mutu kuma to wannan sai shugaba zai yanke hukunci a madadin sa me ya kamata a masa amma in dai yana da ɗaya daga cikin waɗannan to shi dai shine fakar da Allah li waliyi sultan to shi ko tunda Allah ya bashi wuka da nama sai Allah ce fala yutrikil qatl kar ya wuce gora da shi a wajen kita kar din ta kaji shi ya kashe babanka sai ka ce shi bai kashe masa babanka babanka shi ya kita a kai kai kana jin dadi akan babanka amma shi kuma ai babanka ba shi kita ba za ka kar da je ka kashe masa ba shi ya maka kita ba sannan idan dai yazo kashe babanka ya zuwa masa guba ne ko ya harbe shi da bindiga to ko kuma ba ka zo ka ce bari mu da gudduwa gudduwa sai za a tsamme shi sai yake hannu sai gobe da wani yake kafa ko in cece shi jini yana daga kai alka alka dan har ya mutu ko in alaftar da shi da yunwa ko kuma ta hanji duk wannan ba za ka yi ba ko in yi alaftar tuntun din sa in sa masa shoki duk wannan ba za ka yi ba shine al-mutla shine fala yusri kar ka wuce gona da ni kai dai ka kashe bukatar ita ce ya je ina lahira kawai a kai shi lahira shikin amma ba sai an yi masa kaiwa lahira ta hanyar hukunta ba sannan kuma fala yusri fil qatl kada ka ce a baka kuɗi kuma ka kashe shi ne karka hada duka biyu kana daya duk abin da zai sa a yi ta'addanci Allah bai yarda da shi ba fa bari ta da alaikum fa atadu alayhi amani bi mithli ma ta da alaikum irin abin da muku aka zaku ba ta to wannan shi ne fala yusri fil qatl innahu kana mansura haqiqa shi wato wanda aka kashe Allah zai taimake shi sai ya sa yanda za a fata masa haƙi ko kuma shi wanda aka kashe masa dan uwa haƙiƙa Allah zai taimake shi sai ya kwatar masa da haƙin dan uwarsa da aka kashe shi ne ma'anar inda kana mansura a ji wannan ayoyi to bari mu ji kaɗan daga cikin abin da yake cikin su da fa'idoji Allah madaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi ya ce wala taqtulu auladakum khashyata imlak kar ku kashe ƴaƴanku domin tsoron talauci a wannan zamani ba a kashe ɗaya irin haka irin na jahiliya su lokacin jahiliya wa idza bushira ahaduhum bi unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al-qawmi min su'i ma bushira bi ayusibuhu ala hu am yadsuhu fi turab su yadda suke yi shine to da kasa mutum zai san yana ji yana da ni sai ya tashi a cikin rami da ransa ba sai tura kasa a kai sai sai da ya bashi ko ba zai ga kowa din da yake ba ya fita da ɗansa bai dawo mana shi ba kuma sun fiye haka ba ƴaƴa mata shi ta aka ce wani dalil mai dubu da su ilal bi ayi dalbi kuti ilal kuma wa idza bushira ahaduhum bi unsa mata su suka fiye wani ga wannan to amma mu yanzu yawanci zubar da ciki shi ake wannan zubar da ciki kuma sanadiyyar ta da dalilai suna da yawa abinda kuka faɗa a baya na dalilai yana cikin abin da yake dawo mana ciki shine tsoron abin kunya kada a ce ta yi ciki shekai kuma ta kawo gida to sai ta je ta zubar har ya zama an yi wa za ta tsoro a wula da ku ta kashe yaron sannan ana samun kuma tsoron talauci din musamman a wurin waɗansu ƙauyawa da suke gani su waye su ne su ne ƙauyawa da gaba ɗaya ba su yanki bikin duniya kuma ba su yanki littafin yadda rayuwar nan take ba shi ne mutumin da yake muna na zato ga Allah yana ganin shi Allah ya ba shi amma ba zai ba wani ba shi yana da ɗan nasa ba amma yana jin tsoron idan wani yaro ya shigo to abubuwan su za su kai shi bai yarda Allah zai ba wani ba amma ya yarda cewa shi Allah ya ba shi hada jahilin da ya wuce wannan wa kar ka rasu ka din kallo wa lam taku shay'a kai da Allah ya halice ka zai ba kowa ba kuma zai baka abinda baka san da shi ba sai ya zai hana wani a duniyar ba ta kai ka daga ci don haka kai da jin wai idan ba tarka ta ƙara haihuwa kuka kai yara biyar kuka yara goma irin na wani ya wani ya wani wanda zai sa wadansu yaran ba za su samu qualitative education ba wadansu yaran ba za su samu good health care ba wadansu yaran kuma ba za su samu classic life ba wadansu yaran kuma ba za su samu fashionable lifestyle ba wani duk magana banza ce shi wanda yake wannan magana ba shi za ka samu sai abola ya girma da ƙyar ya samu ya je ya yi karatu da taimakon uwa da uba da taimakon kaka da kawu da dangi da baka da ma wani akan hanya da haka ya samu da kwadon gona ƙyar ya tsira amma duk wani abin tsoron yaron da bai zo ba ma yana mata bakin ciki ne shi ya zo kai ya shiga cikin sa wahala ilimin namu wannan bakantar da kodai da Allah don Allah ku zo da hana haihuwa saboda tsoron talauci ba laifi bane yin tazarar haihuwa saboda dalili daga cikin dalilai na rayuwa. Matar ka ta haihu kuma kada so matar ka ta dauka mun tazara ta mutu take haihuwa, sai kai planin ba laifi, ko planin ta hanya ta gargajiya ko planin ta hanya ta zamani ya halatta. Sai da bayan wannan haihuwar kana so ta samu shekara biyu tana hutawa, ko kuma matar ka kana makaranta kana so sai ta gama makaranta kafin ta take daukar ciki, sai kai planin wannan ya halatta. Ko kai zaka tafi makaranta kana so wato matarka ta zama idan ka barta da ciki wahalar kana yawa ka fito a ce kana kusa da ita, amma idan kai zaka tafi ko da kai ciki akwai wahala sai ku kai tazara saboda wani dubba bane. Amma ka ce manufarka ita ce saboda dalilin economic, wato abin nan economic based reason ne, bukatar ka dalilin ka saboda dalilin tattalin arziki ne, ko ka bar a cikin wannan aya akan kudi shi Allah ba matsala ba, amma akan dalilai ne da kullun rayuwa wanda kowa zai iya ganin su a zahiri wannan kana iya yin planning. Amma idan ya zama saboda dalilin economy, economy na ba a hannun kai ke ba, saboda haka